Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu kan kasafin kudin naira trillion 10.6 da majalisar kasa suka amince masa tare da maida masa karshen makon da ya gabata. Yayin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da kashe kudi naira biliyan 37 domin gyaran majalisar kasa, yanzu haka kudirin kuskure kundin tsarin mulkin kasa da zai bai wa shugaban kasa da gwamnoni damar yin falle daya na tsawon shekaru 6 a bisa karagar mulki ya samu turjiya a zauren majalisar. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne ke cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Majalisar wakilan kasar nan sun yi fatali da bukatar neman kwaskware kundin tsarin mulkin kasar nan na 1999 wanda zai baiwa shugaban kasa da gwamnoni damar tsawaita zangon mulkin su zuwa falle daya na tsawon shekaru 6 daga hudun da ake yi a yanzu haka. Kudirin da Honorable John Zay na jam'iyyar APC daga jihar Benue ya gabatar ya kuma nemi baiwa yan majalisar kasa da kuma na jihohi damar cin wannan gajiya na tsawon shekaru 6 sai dai su ba a yi musu wa'adi na iyakar yin takara ba. Bayan bujiro da kudirin cikin zauren majalisar kasa domin yin muhawara a kansa, an samu kaurewar surutai daga sauran wakilan da ke zargin an nuna ɗaukura ne da fatar akuya, inda ƙuri'ar su ta nuna cewa dai san ba su aminta da wannan kudiri ba duk da cewa ya tsallake karatun farko. Wasu yan majalisar dai na kallon kudirin tamkar kokarin kakaba shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ga yan Najeriya a 2023, wato kenan bayan kammala wa'adinsa a dai shekarar ta 2023, kamar dai yadda ake raddi cewa dai wasu alamu sun nuna cewa za a zo wannan gaba. Sai dai da kokarin Honorable John wanda shine ya gabatar da wannan kudiri na ganin cewar takwarorin nasa sun fahimci muhimmancin kudirin domin dai su sa laishi ya tsallake karatu na biyu ya citira. Duk wani kokarin shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Akpaterson na ganin ya fahimtar da su cewa dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rigaya ya gaya wa duniya cewa dai ba shi da sha'awar karin wa'adin mulki bayan kammala zangonsa a 2023, wanda ya ce ya kamata su girmama wannan kalami na shugaban kasa. Idan shi ma Honorable John da ya gabatar da kudirin ya kife akan manufarsa cewa dai kudirin nasa, idan ma dai har ya tabbata to fa zai fara aiki ne bayan Buhari ya kammala zangon mulkin sa a shekarar 2023. Wannan tsa da yan gwagwarmaya irin su Comrade Kabiru Sa'idi da Katana Kaja damar shigowa da tsokaci kan wannan kudiri cike da hasashen cewar akwai yiwuwar dai a sake dawo da shi a nan gaba a karo na biyu a dai cikin zauren majalisar.
Kowa ya riga ya san cewa koda wannan kudiri nashi bai da alaka da shugaban kasa Muhammadu Buhari, su al'umma da yawa za su alakanta shi da yunkuri da wasu suke na kiraye-kiraye cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zarce a karo na uku. So amma muna da fargaba har yanzu. Fargabar mu shine kada a je gabar da ana murna ba ko ya tafi. Irin wannan al'amari watakila kwankwasawa akai a gaya al'umma za ta karba abin, watakila ma shiri ne daga majalisar, watakila sai an zo shekara ta 2021 ko da 22 su kara karkade wannan kuduri su dawo da shi, wanda a wannan lokacin sun riga sun yi shiri, sun san waye ya kalubalanci abin a baya, sun sanya al'umma suka fahimci abin za su yi musu shiri su dawo da yadda za a gabatar da abin domin sharewa masu mulki a kan kujera a yanzu su wuce a karo na uku. Musamman kuma idan ka duba yanzu ai mataimakin shugaban majalisa ne ya jagoranci zaman majalisar, wanda a wancan lokaci watakila sanda za a dawo da shi a shugaban majalisar wakilai ne. Ka ko san ita wannan majalisa duk abin da zai dadada wa fadar shugaban kasa tana maraba da shi. So muna fata cewa ba wannan shine niyyarsu ba, domin idan wannan shine niyyarsu, so ina tabbatar maka da cewa ƴan rajin kare haƙƙin demokradiya da ƴan jaridu masu kishi na demokradiya a ƙasar nan suna nan suna jira za su yi watsi su yaƙi duk wani yunkuri na bawo wani dama ya wuce a karo na uku a mulkin kasar Najeriya.
Baka kallon alfanun da hakan zai haifar, misali ta fuskar kashe kuɗi da ake yawan yi a maganar zabe na ƙasa bayan shekara hudu, wanda wannan zai bada dama kawai a falle ɗaya ne, kuma maganar cewa shugaba ma da tunanin zai dawo ya nemi ƙuri'a ya hana shi gabatar da wadansu ayyuka, ba ga duk wannan kamar an dauko hanya ne na kawo gyara.
Idan wannan shine burin waɗanda suka kawo wannan kuduri, so su fito da shi kirikiri a cikin kudirin cewa shugaban ƙasa da yake kai a yanzu ba zai amfana da wannan gyaran fuska da ake yunkurin a kundin tsari.
Sun faɗa haka?
A'a, ai ba su fito da shi ba. In suka bar shi, kowa ma da wanda suke kai gwamnoni da shugaban ƙasa, kowa zai amfana da shi. Amma in wannan tunanin cewa rage kashe kuɗi ko kuma a maida shi shekara shi da falle ɗaya, so ya kasance su nuna cewa shugaban ƙasa da yake kai yanzu da gwamnoni da suke zango na biyu ba za su amfana da wannan gyara ba, gyaran zai fara ne daga 2023.
Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan na Cibiyar Kaja. Kujiri ne dai dake zuwa a daidai lokacin da shugaban ƙasar ya sanya hannu kan kasafin kuɗin da majalisar ta sa Lebasa a ƙarshen makon da ya gabata, bayan da suka yi ƙarin kusan naira biliyan 264 a cikin daftarin kasafin kuɗin, daga naira triliyan 10.33 zuwa naira triliyan 10.6. Wanda kamar yadda aka sani, tun dai cikin watan Oktoba, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar musu da daftarin kasafin kuɗin. Wani abu da ya dake daukar hankalin al'umma musamman cikin wannan kasafin kuɗi shine amincewar shugaban ƙasa da yiwa zaurukan majalisar ƙasar nan kuskurima na yawan kuɗaɗe da suka kai naira miliyan 37,000, wanda baya a cikin naira miliyan 128,000 da aka ware wa majalisar cikin kasafin kuɗi. Shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan ne ya bayyana hakan ga 'yan jaridu a birnin tarayya Abuja a jiya Litinin, domin a cewarsa babu wani kwakwaran gyaran da aka yi wa majalisun ƙasar sama da shekaru 20 da aka gina su, wanda wannan ya haifar da lalacewar abubuwa da dama a dai majalisar. A ce wasa wannan ta sa suka gana da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a jiyan, kuma dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin ya alkawarta musu cewar za a yi wannan aiki na gyara. Ya ce kuɗaɗen an samar da su tuni, amma dai aikin za a yi shi ne ta ƙarƙashin birnin tarayya Abuja, ba wai ta ƙarƙashin majalisar ƙasa ba. Mu dai ya ce abinda muke da buƙata kawai shine a aiwatar da wannan aiki. A ce wasa Sanata Ahmad Lawan, shugaban majalisar dattawan Najeriya. Tunda ya domin APC kamar su Alhaji Mato Bangare ke cewar bayan salewar kasafin da ya biyo bayan zaɓin nagartattun abokan aiki, 'yan Najeriya za su moriyar next level.
Dole ne mu yaba masa akan abubuwan da yake yi. Wannan sabo shekara da zamu shigo, mutane za su ga aiki wanda yake daga ikon Allah, aikin zai zo. Saboda akwai jajirtattun mutane da aka biya mukamai, irin su mai girma ministan tsaro Alhaji Bashir Salihu Magashi, da mai girma sarkin Fulani kuma sarkin noma Alhaji Sabana Nono. To waɗannan mutane jajirtattu da aka ba su wannan kujeru, biiznillahi ta'ala za a ga aiki a arewacin Najeriya fiye da yanda kowa yake zato. Domin duk abubuwan da 'yan hasada suke yi, 'yan hamayya, mun san hamayya ce, ba za ka riki mutum ka hana shi kuka ba.
Amma kai ma da kanka fa ka zo ka koka cewar ba abin da aka yi bai isa ba, ana neman dadi a yadda abubuwa suke tafiya ta fuskar mukamman nan.
Har gobe muna nema a biyo Shehu Talhatu, kuma muna munna da aka biyo Aminu Talhatu, kuma muna so a biyo mai girma Dr. Baffa Bucci, kuma muna nema a biyo mai girma Abdulrahman Kawu Sumaila, kuma muna nema a biyo Janar Lawan Jafari Isa. Saboda wayannan ɗan gidan shugaban ƙasa ne, na gani kashe ni, kuma muna
amma shi shugaban ƙasar bai fi kowa sanin masoyansa da ya kamata ya jawo a jiki sai aiki tare ba.
Ya sani ai komai sai Allah ya yi ranka ya daɗe. Ai in Allah bai awa ba, ko a gidanka ake rabawa sai kaga an raba baka samu ba, ko kuma a baka ka ɗauka ka biya wani. To amma dai su wayannan muna yi musu kyakkyawan zato a wannan sabuwar shekara, kowa zai samu gurin da zai je ya taimakawa mutanen arewacin Najeriya.
Idan har ba su samu wannan damammaki ba, ba lalle kenan gwamnatin ta iya sauke amanar da talakan arewa zai ce san barka ba.
Za ta sauke, ai komai daga Allah yake, mu ka san komai hannun Allah muke miƙa shi. Shi kansa mai girma shugaban ƙasan ba shi kaɗai ne ba, ai ba shi da mataimaka, shi kaɗai muka sa a gaba, muka sa Allah a gaba.
Don haka ne a gode wa Allah da inda aka tsinci kai mana, kawai a ci gaba da taya gwamnatin addu'a cewa a sauke amanar.
Muna yin wa Allah godiya, kuma muna yi wa gwamnatin godiya, amma dai ƙari muke nema saboda abin da ya sa muke tuntuɓa masa don ya san cewa ai akwai mutanen da suke tuna masa, saboda dan buyewa baya jin mai alhaji.
Alhaji Mato Bangare, guda cikin adaman jami'ar APC. Da wannan za mu koma cikin zaunin majalisar ƙasar da wakilai ke samun yabo musamman kan ayyukansu na jin ƙan al'umma, da Honorable Awolu Waro mai zane shugaban kwamitin yaɗa labarai na tsaro ga gwamna Abdullahi Ganduje ya shigo, yana cewa kasantuwar Honorable Lawan Kyanyan wakili ne na ƙasa ba abin mamaki ba ne idan ayyukansa na jin ƙai ya kai ka taɓa dukkanin ɓangarorin al'umma.
honorable Alhaji Lawan Kenken ba na iya Hausawa ko musulman da suke karamar hukumar Gwala bane, haka ba na iya kristocin da suke karamar hukumar Gwala bane. Alhaji Lawan Kenken magana yake ta wakili na al'ummar kuma da suke kasar Najeriya. Dan haka wannan bijimin sa da wannan kayan abinci da ikawo ga ƴan uwa kristoci waɗanda suka fito suka dangula jam'iyyar APC tun daga kan shugaban ƙasa Buhari har zuwa mai girma gwamna har shi kansa Alhaji Lawan Kenken, wannan abin da ya fitar da jam'iyyar kunya, ya fitar da dukkanin ƴan siyasa kunya, wajibi ne gwamnoni da duk sanatoci da duk ƴan majalisu da zababbu su yi koyi da wannan abin.
Waye a ina aka yi wannan rabo?
A ƙaramar hukumar Gwale kristocin da muke tare da su.
A wace mazaɓa ake da su a ƙaramar hukumar
Gwale? Mazaɓata ta ɗorayi a yaja'in. Ba zan iya irga ma adadin makarantun Islamiyya da Alhaji Lawan Kenken ya taimaka ba a maulidi da ƙungiyoyi na addini da Ibawa. Ba daidai ba ne mun faɗi sunayensu. Amma an yi wannan abubuwan
don haka sai ya zama laifi kuma?
An yi wannan abubuwan a ƙaramar hukumar Gwale, don haka wa'annan haƙƙinsu ne a yarjejeniya aka yi, zai taimake su, zai tsare mutuncinsu, zai shiga sha'aninsu, kuma lokaci ya yi. Kuma wannan tsarin da mai girma Alhaji Lawan Kenken ina tabbatar ma ba ma shi kaɗai ba, ba ɗan ƙaramar hukumar Gwale ba, Kaf Kano ya fitar da jam'iyyar APC kunya.
Ya batun ƙuduri da kuma tabbatar da dokoki a zauren majalisa.
Alhaji ga abubuwa na yana ta yi barkatai ko a kwanan nan ɗan nayi ko kwana ɗari bai ba, amma ya da sa mana dukkanin ariyoyin da suke nan unguwanninmu, ya sassa mana sola. Ga matasa nan an ɗebe su, su ma sun fara aikin soja.
Honorable Awolu Waro mai zane shugaban kwamitin yaɗa labarai na tsaro ga gwamna Abdullahi Ganduja a Kano. Wannan ta baiwa Hajiya Binta uwar marayu daga yankin ƙaramar hukumar Taroni damar zuwa da yaba Honorable Hafiz Kawu Ibrahim kan irin yadda ta ce yake ayyukan alkhairai bayan ofis da ya buɗe yana karɓar ƙorafin jama'a sa a kowane sati, tare kuma da samar musu waraka a irin matsaloli da ke addabarsu.
Ɗanmu na gari cikakken ɗan majalisa Hafizu Kawu, damuna baki mugunta saboda haka wannan bawan Allah taron lokar gama ta yi zaben ɗa ta kuma iya aihuwa. Saboda abin da yasa na gaya maka haka bawan Allah ka zuwa sa majalisa, yanzu gashi nan ya dawo mazaɓar mu ta taro ne, ya zo ya buɗe ofis, yanzu gashi nan duk sati karɓar ƙorafi yake yi na mazaɓin mu goma, ita abin da yake dadamun ƙaramar hukumar taro ne. Kai mu dai tunda muke za a ɗan majalisa irin kamar Hafizu Kawu da muna
waɗanda suka yi a baya, kina so ki ce dubu su kai shi ba ke?
A'a, ni dai na gaya maka wannan shi ne namu, shi muka sani, kuma shi ne ɗa na gari, shi ne cikakken ɗa. Saboda haka su talla mai unguwa, Allah ya tarfa a garinku nono kun yi aihuwa ta gari, su Muhammad Idris kun yi aihuwa ta gari, su Azam mai nasara kun yi aihuwa ta gari.
Amma a sauke nauyi na al'umma da suka ɗora masa fa yana yi?
Ai, nauyin al'umma su yake sauke a duk sati.
Duk zuwa ya dinga ganin ƴan jam'iyya kenan?
Ai, duk sati gaba ɗaya in gaya maka duk mazaɓin nan namu na mazaɓin mu goma na taron lokar gama su ya zo ya tantambe su ƙorafin.
Ba iya ƴan jam'iyya ne suka zaɓe shi ba.
Ƙorafi yake tambaya gaba ɗaya abin da yake zaɓi, yake damun wannan mazaɓu, iji ayyukan da zai bullo da shi. Saboda haka ya bullo mana da ayyuka kala-kala. Kai, kwanan nan ma yanzu in fahimta za a yi maza da mata. Saboda haka ga ofan nan ya raba matasa, ya raba mata. Saboda haka kamar Hafizu Kawu daga matakin ɗan majalisa zuwa matakin sanata zuwa matakin gwamna, kai har shugaban ƙasa, in Allah ya yarda kamar Hafizu Kawu da muna baki mugunta sai ya taka.
Amma me zai hana a ba za ku dinga ba shi shawarwarin alƙawarurrukan da ya ɗauka ya zo ya sauke su ba?
Alƙawarurrukan ai su yake sauke a yanzu. Ai, in ka ji ma wai ɗan ballansa da yake sauke alƙawari, sai kwamar Hafizu Kawu na taro lokar gama shi da damuna baki mugunta.
Hajiya Binta uwar marayu daga yankin ƙaramar hukumar Taroni, kalaman nata suna zuwa ne a daidai lokacin da shi ma Suleiman Yakubu Suleiman wato ta yi wayo daga yankin ƙaramar hukumar ta Taroni ke yaba wa gwamna Abdullahi Umar Ganduje kan yadda ya zaɓo zaƙaƙuran mutane, ya kuma ba su makamai daban-daban domin dafawa mulkinawa gwamnatinsa a Kano, tare da miƙa ƙoƙambararsu kan waɗansu lamura da ya ce yana ciwa al'umma Taroni tuwo a ƙwarya.
Kamar kwamishina da ya bayar na kimiyya da fasaha Muhammad Baffa Takai ya ɗauko honorable Abu PA ba rubo da gwani ba, Taroni ya bashi sakataren scholarship board. Yanzu kuma haka ya ɗauko babban mai gidana honorable Nura Zubairu ya bashi MD housing. Wannan babu abin da zan ce, sai dai mai girma gwamna, muna godiya da wannan babban aiki da kai mana na ba wa waɗannan jajirtattun mutane, tunda mutane ne wanda suke tare da al'ummarsu. Kamar shi Muhammad Baffa Takai Siyaman ne dai karamar hukumar ta kai shekara 8 kamar shi wannan Rabul Habu PA kaga babu wanda bai san irin ayyukan da ya yi a karamar hukumar Taraunu ba ga Nura Zubairu shi ya dinga tiri-tiri da jam'iyyar APC musamman karamar hukumar Taraunu sannan ina kira ga shi mai girma gwamna dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka zo kai mana titin tsamiyar mashaya zuwa tasha in kai mana wannan titin wallahi babu abin da zamu ce da kai sai dai godiya so da yana ci mana tuwa a ƙwarya sannan sai najima shi wannan Rabla Hafiz Kawu yazo yana ta kokari akan wannan hanya
kaman kokari yau da irin kokari yayi
kamar misali akan titin tsamiyar mashaya zuwa tasha tun kan yace zabe yake ta bibiya yanzu aka yace ya kai kudurin ma Abuja so da in ma jahar Kano ba ta mana ba daga Abuja insha Allah zai huce gaba domin ai mana wannan hanya dole mu gode masa sannan sai makabartan mu ta bayan Depot unguwa uku wasu bata gari suna amfani da ita suna yin abubuwa marasa dadi kamar kwacen waya da sauran dan Allah su zo su sai maka sa mana wuta a wannan gurin sola
Suleiman Yakubu Suleiman kenan ta yi wayo daga yankin karamar hukumar Tarauni to amma Dr. Adamu Dan Juma Isa bakin wafa amma ajin kungiyar Bahar Ganduje APC mobilization ya zo ne domin kokawa dangane da titin su na kurna zuwa rijiyar lemo zuwa mil 9 da yace yana cikin wani mawuyacin hali na buƙatar fadada wannan hanya wanda yace suna kukan targade ne kwatsam kuma sai suka yi gamo da karaya
mun sha fitowa muna kira akan hanyar nan kurna rijiyar lemo to dan jin dadin mu sassaucin da muka samu da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yazo ya sabunta mana hanya ya mana hanya ƙasa amma in ba haka ba wannan hanyar da ya kamata a fadada mana mu fita daga cikin wannan zullumi amma a ce abinda muke kira a gwamnatin tarayya a ce har yanzu a zo a fadada mana hanya yanzu kusan shekara daya an zo maimakon a fadada aka zo aka yi mana roman baka aka ce za a fadada mana aka zo aka fafare gefe da gefe yanzu in banda masu babura da adai sau suke fadawa da masu motoci suke fadawa a wajen ya kamata ma a ce a bincika a ga su waye ma suka zo suka fafare mana wannan hanyar
kana ganin laifin waye yanzu
yanzu ai mu muna daure laifin ne akan gwamnatin tarayya domin laifin hanyar gwamnatin tarayya ce a da ai hanyar shugaban kasa ce kuma hanyar gwamna ce a yanzu muna da sanatoci a Kano muna da ƴan majalisun tarayya a Kano a bici haka a tsanyawa haka a katsina haka amma a ce hanyar garin shugaban kasa wannan abun kunya ma yayyawa wallahi
gwamnati ce da kuka tallata ta kuma ake ta jifanta da kalubale a ƙarshe ko kuka ce ayi hakuri za a ga abubuwan da ya kamata
to ai yanzu ai muna fitowa ne mu fadi duk inda muka ga irin wannan kurakuran misali ai wasu wuraren an ga gyaran inda ba a ga gyaran ba ai nan ne muke kokawa saboda haka
mu ko din a matsayin ku na ƴan cikin gida
mu ƙara hakuri mutane su ta fadawa a cikin rami hanyar kurna rijiyar lemo an ga ya cika daura aure da abubuwa muna kira ga honorable Dr. Musa Ilyas Kwankwaso muna kira ga MD na Ramasap Abdullahi Ma'azu Baban Gandu muna kira da honorable SA Ubadan Zainab da su gabatar da wannan kuka ta mu hanyar kurna rijiyar lemo zuwa mai girma gwamnan Kano ya samu ya taimaka mana ya fadada mana wannan hanya
Dr. Adamu Dan Juma Isa bakin wafa kenan ma'ajin kungiyar Bahari Ganduje APC mobilization to Abdullahi iya wafa cewa ai kanawa sun yi dace da samun gamla Abdullahi Umar Ganduje saboda irin alkairan da yace ana girba tun bayan da kotu ta tabbatar masa da zaben 2019
tun daga lokacin murgaye Abubakar Rimi ba a taba gwamna mai kishin jahar Kano wanda yake kauna ƴan Kano irin mai girma Kadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba musamman irin dimbin ayyuka na alheri da yazo ya karasa hadda tsohon sanata wanda mai girma Dr. Malam Ibrahim Shekaru super sanata yanzu ya dawo da shi zaman gida dole Rabi Musa Kwankwaso mai gidan Abba zaman gida daram wanda shi ma Kadimul Islam ya dawo da shi zaman gida a kotu ka duba gadoji da na ƙasa da na sama da na ina ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam duk yazo da wanda ya gada na kakansa da wanda ya gada na babansa Rabi Musa Kwankwaso ya karasa su a jahar Kano kuma muke fatan idan ya gama 2023 da yadda Allah mai girma sanata Baro Ai Jibrin Mali zai zo ya dora ya ci gaba da ayyukan alheri a jahar Kano
wannan yabo da kuka dinga yi a baya kun yi ga tsohon gwamna ya shekaru ga Kwankwaso gwamnan ka shi ma duk kai su a yanzu kuma ka zo ka ce ba wanda ya aiki ma sama da Ganduje
to ai Salisu Baffayo irin ka duba yanda yake karkara salamu alaikum ka duba yanda ya dobo ƴan adawa ma ya zuba a gwamnatin ne, yanzu ka duba commissioner ne Sadiq Wali har gobe dan PDP ne, bai ce ya dawo APC ba, ka duba irin su mutanen da ya debo, irin su Shehu na Allah, duk mutanen Malam Ibrahim Shekaru, irin su Musa Iliyasu Kwankwaso, ka duba senator da ya je Rabi Musa Kwankwaso meye a jihar Kano, ba abin da ya, amma ka duba yau,
amma a baya ai kai ba ayyukan da yake,
ka duba shigan Malam Ibrahim Shekaru
a baya kai ba ayyukan da
yake, ai kuskure ne lokacin ma, kuma ina cewa gawuna wai a matsayinka na lamba bi har gobe ba mu ji ka fito ka jajjanta iyayen yaran nan da aka sace aka yi su ja a nan bura ba, sai barau ne muka ji yaje ya kawo motion akan lalle a kira iyayen yaran nan a taimake su, Kadimul Islam ya dau naira miliyan 1 ya taimake su su 10.
Abdullahi Iyowa fa sai dai Muzammil Lulu ya ce masu da'awar ayyukan alkare da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke gudanarwa sun shafe na tsohon gwamna Rabi'u Kwankwaso tatsuniya kawai suke karantawa, domin dai bambancin yace a bayyane yake.
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ba su shafe ba.
Anya gagadoji nan na sama na ƙasa na tsakiya duk ana gani ko ina a jihar
Kano. Na kaji ka wace gana be mai doron zabo? Ai ba wani gana ta wuce da injiniya Rabi Musa Kwankwaso.
Har
yanzu wannan gwamnan wannan gada ce ta mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso, ballan ne na Abba Kabiru su gwamnan ta akwace magujiyarsa.
Kada wani ya ce lulu mafarki yake wata.
Wani irin mafarki da duk aikin da kaga ko wani irin duk wani aiki da yake fasiha da fasaha ta injiniya Rabi Musa Kwankwaso ita yake yi. Dan haka ba wani aikin sa guda daya muga plan din sa da ido, mun plan ne na injiniya Bisa Kwankwaso, plan ne na Abba Kabiru Yusuf.
Me yasa Kwankwaso bai ba har lokacin gwamnatin sai kare?
Ai dadin demokradiya wa'adi ne da ita. Wa'adinta in yayi sai ka dora wanda kake zaton zai ma. Amma da ya san da ana shiga zuciya, ba mu san wannan ba zai abin da injiniya Bisa Kwankwaso sai ce ba, ai da tani ba shi bane gwamna.
Kwankwaso nawa ya dora ba?
Ai ya dora abubuwa ne alheri. Ba duk wani aikin gwamna da ya tafi lokacin Rabi'u Musa Kwankwaso ya dora. Ai injiniya Bisa Kwankwaso babu irin aikin da bai ba.
Kenan shi ma ba shi da wani aiki da ya kawo nasa na kansa na ba.
A'a to dama ai demokradiya kenan, ai ta demokradiya abinda kai ka bari, wani shi kuma mai son ci gaban jihar Kano ne, gaban jihar Kano
take kasara ta kace ta dora,
babu ai bata dora ba, ba wani
ai ka ake kace dora haka akan na
kuka abinda ake so a gaya maka, banni in gaya ma wannan sakon, babu wani aiki da aka dora, aiki ne da injiniya Rabi Musa Kwankwaso,
waɗannan ayyuka da ake gani a yanzu haka gwamnati
ba wani aiki da wannan gwamnatin tayi, aiki in kaga ta kirkiro shi za ta kwashi percent shi
kamar yadda akai a baya,
ayo a baya aiki aka ne Allah ai.
Muzammil Lulu shi kuwa Dini Falalu Fage ya ce dole ne yabawa babban sakataren ma'aikatar ƙasa da Kano, musamman tabbatar da ganin an maida wa masu haƙi haƙin su, wanda ya ce jajircewarsa ce ta haifar da wannan nasara bisa sa halewar gwamna Abdullahi Ganduje.
Famsen na yake wakiltar Baba Ganduje a harkar LAN, wannan mutane da aka dube su na kan kasali, aka taimake su, aka yi rubkokin din gurin nan lokacin Rabi'u Musa Kwankwaso, yanzu kuma gwamnatin nan ta duba cancanta da wannan mata da aka tausaya ta ingaresha kuka da jinjiran nan. Yau Allah mun gode ma jinjiran nan har ta fara zuwa makaranta. Baba Ganduje karkashin wannan Famsen din an dawo da mutanen nan gurin su, muna godiya da Famsen da mai girma gwamna da aka ji kan waɗannan talaka ɗan uwanmu.
Wannan aiki dama ba tadda shi suka yi tun lokacin tsohuwar gwamnati aka ce za a biya mutane?
A wannan gauki lokacin mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso an so a yi son rai ne dan a taimaki waɗansu a raba musu guraren nan. Allah ya gusar da wannan gwamnati Baba Ganduje, yanzu ya dawo ya taimaki al'umman nan. Wannan Famsen ka yi kokari, haka ake son jajircewa famanin sakatare ku zamanto kowane famanin sakatare a kowace ministry ku yi koyi da wannan famanin sakatare na LAN, shine abun da talakan Kano suke bukata.
Wai aikin gwamnati ba dorawa bace?
In dorawa ce akwai inda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso bai dora ba da yawa, kuma akwai inda bai dace a karbi kayan talakawa ba, ai blocking din shi a baggurin ana zuba shara. Yau Baba Ganduje karkashin famanan sakataren nan sun duba sun dawo da al'umma. Wannan mata da ta ingarusa kuka yau ga yarta shekara 6 har ta fara zuwa makaranta, yau yarinyan nan ta yi wayo za ta koma gidan iyayenta wanda Allah ya bata. Famanan sakatare mun gode maka.
Wai me yasa ba a ji muryar matar tana godiya ba bisa kokarin da kuke cewa an yi?
Shehu Isa direba ka ake bukatar ku in ga ba Baba Ganduje shawara.
A ita matar wai me ya hana a jiyo ta tana yabawa tare da godiya?
Duk wanda yake jihar Kano nan ya ji san da matan nan ta ingarusa kuka a lokacin da Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso ya sha jona kukan matan nan, kuma yanzu za ta fito ta gode wa Baba Ganduje, ta gode wa famanan sakataren nan.
Dini Falalu Fage.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Amadadin Nasir Salisu Zango da ya shirya shirin da kuma sauran abokan aiki, Ibrahim Isaac dan uwar Rano Salisu, Baffayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi, Khalid Muhammad Shatima da na gabatar, nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio, murya jama'a.